أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أبديا قال سبحانه وتعالى وانديساك سادهم أولنا مجلسين من البركة نكرنت لتاهم عمدة الأحكام نا العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى أولنا رانا تصب يومنا 23 يوم 23 ga watan Shawwal 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ya daidai da 13 ga watan 5/2023 miladiya. Muna fata Allah wannan muwafaka. Muna cikin kitabus sala, muna babul mawaqit, baban da yake bayani na lokutan sallah. Hadisi sun gabata a ciki. Yau kuma kenan za mu yi darasi na 20 daidai a cikin wannan littafi mai albarka. Za mu tashi hadisi na 47, al-hadithu sabi'u wal 40, a cikin babul mawaqit. Maliki cewa al-hadithu sabi'u wal 40 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي المكتوبة؟ فقال كان يسلي الحاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفلت من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أخرجه البخاري ومسلم. حديثي نا 47 دقى أبي المنهال الكنيشي سننشي سيار بن سلامة قال يكي شوى دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي دني دبابانا من شغوجا أبو برزة الأسلمي فقال له أبي سي بابانا يكي مشي انجي سيار بني سلامة كنا يكي سي بابانا حكيتو من كنا أبند نيا أبكوزة كان كانم بابانشي دا wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar an zo majalisi ne na karatu. To sai baban shi yake tambayar Abi Barzatul Aslami, yace faqala lahu abi, babana yace mishi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-maktuba. Kenan Abu Sayyar yace ma Abu Barzata yace mishi yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sallatan salloli al-maktuba. Idan aka ce salla al-maktuba, hiya salawatul khams, salloli guda biyar, wa yuridul mafruda,
anan yana nihin kenan salloli na farilla guda biyar yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake sallatar su wannan tambaya tashi tana bada ma'anoni guda biyu yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallatar su ya zamanto kenan yana tambaya ne akan lokaci ko ya zamanto yana tambaya ne akan kaifiya ya yake yin su to amsar ita za ta bamu amsar wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ya tambaye shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yake salloli na farilla kenan lokacin ko kuma kaifiya kenan da ya ce mishi ya manzo sallallahu alaihi wasallam yake salloli na farilla faqala sai Abu Barza sai ya ce kana yusalli al-hajira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar al-hajira wannan kalmar wato ta gabata a hadisi wanda ya gabata ko ta wani surwayin aka rubuta al-hajira to al-hajira wannan kalma an samu ta ne daga shiddatul harri ba'da az-zawal kenan tsananin zafin rana bayan gushewar rana daga tsakiyar sama daga ta karkata zuwa ga yamma to akwai tsananin zafin rana to wannan zafin shi da ake kira hajira me yasa ma aka kira shi hajiran domin saboda mutane suna yin hijira wa ayyukansu saboda tsananin zafin rana sai su je su huta ina ta gane to kenan yace mishi manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallatan hajira allati tad'una al-ula wadda kuke kiranta ta farko abin nisa suke kiranta ta farko kasancewa kenan hiya zuhur idan ce sallal azhar li'annaha awwalu salatin aqamaha jibrilu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam domin ta sallal azhar ita ce farkon sallar da mala'ika jibrilu yazo suka fara sallata da annabi sallallahu alaihi wasallam wancan darasi wanda ya gabata mun yi ishara zuwa ga wannan hadisi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ya riske shi a Ka'aba kowace salla sai da yazo mishi a farkon lokaci azhar yazo a farkon lokaci gobe yazo mishi a ƙarshen lokaci la'asar yazo farkon lokaci gobe yazo ƙarshen lokaci an ce magariba ce yazo mishi a lokaci guda yau yazo rana ta fada zawwa nabi ma yazo rana ta fada to a cikin wannan zawwan da yayi sallar da yazo aka fara yi ita ce sallar azhar to shi da suke kiranta al-ula kenan ta farko shine yake cewa allati tad'una al-ula wanda kuke kiranta ma'ana ta farko kenan yana yin wannan sallar kenan duka dai waɗannan bayanai duk suna kaiwa zuwa ga me sallar azhar kawai yana sallatan ta ne hina tadhadu shamsu yayin da rana take gushewa tadhadu shamsu tazulu an wasati sama'i ila jihatil gharibi yayin da rana za ta karkace daga tsakiyar sama ma'ana ta karkata zuwa ga yamma to kawai tana karkata lokacin azhar ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya sallace ta yana sallatan ta ne a wannan lokacin sai ce wa yusalli al-asr annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar sallar al-asr sai ce hatta yarji'u ahaduna ila rahlihi har ma'ana zai sallace ta sa'annan summa yarji'u ahaduna sa'annan ɗayan mu sai ya koma ila rahlihi ya koma garin su ko kuma anguwar su ko gidan su fi aqsal madina a can ƙarshen madina washamsu hayya rana tana nan a raye ash-shamsu hayya mallai ce wannan majazi ne majazun abbara bihi anna qa'i bayadha kenan ya ce rana tana raye mana wannan ne majazi ne kenan yana ni ya hudu wannan ne yana so ya nuna maka cewa rana tana nan kal da haskenta da kuma dan zahinta yace wal muradu bi hayatiha shine quwwatu athari hararatiha wa inaratiha saboda karfin zafinta da kuma haskenta kenan sallallahu alaihi wasallam yana sallatar sallar la'asar a farkon lokacinta. Ina ta gane sai ce wa nasitu ma qala fil maghrib, amma na manta me ya fada game da sallar magharib. Wane ne ya mance? Shi sayyar ko domin wato shine Abi Barza yake ba ma yake ba baban shi labari, shi kuma a lokacin yake haddacewa, yanzu kuma shine yazo yake gaya mana. To sai yace a cikin bayanin da Abi Barza kai Barza ta yi, ya manta me ya fada game da sallar magariba. Sai yace wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha'i allati tad'una al-atma. Ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son ya jinkirta sallar isha'i wadda kuke kiranta al-atma. Mali ce muharraka, mana kaga ce al-atma, al-ata, al-atama. Yawa kenan, ba yanda na karanta da farko ba, na farko ba al-atma ba, al-atama. To naka ce al-atama zulmatul layli, ana nufin duhun dare kenan ko. Hina yaghibu shafaq, yayin da wannan shafaqi, wannan rawaya rawaya na rana yake gushewa. Kasa rana in ta fada magariba, to bayan magariba zaka ga akwai dan jawon da zai sa shafaqi kenan. To in ya huce, to kuma zai duhun dare tsurun shi. To wannan duhun daren madarashi shine ake kiran shi al-atama. An fahimta ko? Kuma wayamdi min al-layli thuluthahu, kuma kaman kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya shude. Amma a wannan hadisi yana nihin kenan, wai salli atama, ma'ana wa yuradu huna salatul isha'i, sallar isha ce ake nihi kenan. Ya kasance yana son ajin, yana ya jinkirta sallar isha'i wanda kuke kiranta atama, ma'ana sallar isha kenan. Sai ce wa kana yakrahu an-nawma qablaha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kin ayi barci kafin sallar isha'i. In an yi magariba ayi barci, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kin haka, yana karhanta, yana kin haka. Wal hadithu ba'daha, kuma yana kin hira bayan sallar isha'i. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati, yanfatilu bima'ana yansarifu min salati subhi kenan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kammalawa, yana ida sallar asuba. Hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, yayin da mutum yakan iya gane wanda yake kusan shi asabu kenan. In kuna zamne, in kawaiwa kana iya gane wannan wane ne, wannan wane ne. Wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta bis-sittin, yana karanta ayoyi guda 60 zuwa aya 100 a sallar asuba. Kaga in irin su suratul baqara ce, sai an yi wajen izihi 1.5, izihi 1 kamar suratul baqara. Amma ka zo surori masu kananan ayoyi kamar irin suratul safat, to bai kai ba ma rabin izihi, rubu'i ɗaya ne dan wani abu kaɗan. Kenan a baqara ne sai an yi shahi 13. Ba iya ba. To amma in a ce kamar mai ƙaranan wannan ne, shahi 2.5 ko zuwa 3 mai ƙananan ayoyi ne. Shi dai da mai ƙananan da mai yawan duka karatun ba kaɗan ba ne. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. To a cikin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai fa'idodi masu yawa. Fa'ida ta farko wanda malam bai ambace ta ba, shine muhimmancin mutane su rika abakantakan ƴaƴansu wajen zuwa majalisi na ilimi. domin kaga wannan alkhairi babba wannan hadisi wannan sakamakon zuwa da shi wato mahaifin Sayyar yayi zuwa ga Abi Barza sakamakon shi ne muka samu wannan hadisin yaro ne aka zo da shi majalisin ilimi yanzu yayi tahammulin wannan hadisin ko bayan ya girma yanzu shine yake ada'in shi shine yake ba mu wannan labarin muke fa'idantuwa da wannan hadisi da haka yana daga cikin al'adan magabata inda ba wani majalisi bane wanda aka keɓance shi don waɗansu suke bantattu irin a dan irin wannan majalisi ne buɗaɗɗe kowa yakan iya zawwa to sukan zawwa da ƴaƴansu kuma yana daga cikin tarbiyyantar da su domin su saba man shaba ala shay'in shabba alayhi ko duk mutumin da yayi kuriciya akan wani abu to a saman shi zai tsoha kenan ana so mutum kenan ya saba ma yaren shi banda makaranta da ake zuwa kenan rika zawa da su masallaci wannan zai taimaka wajen koyan halartar wajen karatu na biyu kuma musamman a wannan lokacin su yaran suna buƙatar gaskiya inda za a rika ankadiran su ana matso da su ana in aka sake su to akwai gurɓatattun yara wallahi za su lalata su to amma idan suna zawa makarantar sai ka kasance shugulin su a shagil shine kawai harkar zawa masallaci da ilimi da sauransu amma idan aka kyale su yanzu gurɓatattun suna da yawa dole ne mutum sai yayi da gaske kamar da Bahaushe yake cewa rana zahi inuwa kuna a gida in mutum bai yi da gaske ba a wannan lokacin babu tarbiya saboda irin su arewa ne da su waye da waye da sauransu kaga a gidan babu mafita to in ka bar su ma a titin kuma a shant yara ne ke da koyi a cikin al'umma marasa tarbiya malam jiya mun kare karatu wani abu da na ji yara suna faɗa a kan titi wallahi tallahi in ka ji wannan abin in ranka dubu ne sai ya ɓaci sun sa mp3 aka samu wani tsinanne don wannan tsinanne ne wallahi babu wanda zai wani mutum sai wanda Allah tsine mishi albarka yake faɗi da sauti babba wai ba yaro ya rika faɗin wannan ba wallahi ya rika jin kalmomin ma matsala ne babba kalmomi ne manya-manya marasa daɗin ji na hutsara kuma duka yaran ba su wuce ba shekara 13 ba su wuce season sankin ba suna tsalle a kan titi kowa kuma yana ji to idan mutum yayi wasa inda yaranka suka haɗu da irin waɗannan shikenan ka kaɗe uwaye sun bar tarbiya malai kai ka ci wani yaran ina uwayensu suke sai an taɓa su haka ne ne zuwa da a ce zuwa za ka yi kaɗan bashi kashi sai ka ji kakun siriya amma yarin ya hutsari malam abin baya iya kwatantuwa wallahi duk wani mutum mai hankali in ya ji shi hankalin shi ya tashi a garin musulmi a gari tsakanin bayan magariba bayan isha'i kawai suna bin titi wannan abin da sauti madaukaki kuma suna maimaitawa da ƙarfi Allah tsare mu Allah mu dauki sarki ya kawo mu al'umman mu dauki ƴaƴan mu mazan su da mata Allah ya kiyaye su Allah ya ba mu ikon jajircewa akan tarbiyyar su kuma Allah ya taimaka mun akan shi amma ba wannan wallahi akwai matsala sosai da kai yaran mu da mazan su da matan su mu rika katangance su muna mu'amalatar su ba mu'amala na ƙarfi ba kace dole yi da ƙa'a da dubara da wayo sau da yaran na kai ne ka aihe shi abinda ya kamata a ce ka haifi shi hankali ka haifi shi wayo ba shi zai maka ba kai za ka mishi to da wayo ma a yi yara na a kuma lokaci ne wallahi wanda yake ɗan taƙaitacce daga Allah ya taimake ka sun huce wannan to kuma shikenan ka ƙare Allah ya datar da mu naka da cikin hadisin akwai fa'idar a rika halarto da yara majalisuka na ilimi, a rika zawa tare da su, kuma ana bibiyan halartar su. Akwai amfani mai yawa a ciki. A fa'ida ta biyu ko ta farko wanda shi malamin ya ambata shine cewa wato lokutan salloli na farilla guda biyar kowane sallah wato kamar yana karewa to kuma lokacin wani sallah yake zama ina ta gani kawai azhar ta kare to la'asar babu lokaci tsakankanin azhar da la'asar a ce ga wani wuri nan shi ba lokacin azhar bane ko ba la'asar bane babu daga la'asar ta kare azhar zai shiga ina ta gani haka nan magariba rana tana fadawa domin ita la'asar tun daga lokacinta har ya zuwa fadawa ran lokacin la'asar ne tana karewa isha tana shiga Allahumma sai dai tsakankanin asuba da azhar daga ta asuba lokacin ta yana karewa daga hudowar rana ko a wannan lokacin ne za a samu lokacin da shi ba na sallah na farilla bane amma dai galiban zaka samu lokuta waɗannan sallolin babu wani fasila tsakankanin su wannan yana karewa wato wannan yana shigowa shine fa'ida na farko wanda malamin ya faɗa a fa'ida ta biyu wanda malamin ya ambata bayani ne akan cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana sallatan salloli kowace a lokacin ta wannan hadisin na Abu Barza haka yake fa'idantarwa kowace yana sallatar ta a farkon lokacin ta yace adal isha banda sallar isha'i domin ita yana kaita duhun dare yana jinkirta ta kamar da zamu gani a cikin waɗansu hadisan da za su zo fa'ida ta uku abinda yafi game da sallar isha'i shine jinkirta ta zuwa ƙarshen lokaci shine mutum ya kaita zuwa ga kusan rabin dare a wannan lokaci namu kaman daga ƙarfe 10 zuwa da rabi zuwa 11 to wannan shine lokacin da yafi a sallaci sallar asuba a sallaci sallar isha'i a sallaci sallar isha'i amma malamai suka ce wannan ana kayyade afdaliyanta a wannan lokacin idan babu mashaka idan babu takurawa in akwai takurawa a wannan lokaci ya kamata a yi ta daga shafaqi ya huce farkon lokaci ma'ana kuma kowace lokaci yin sallanta a farkon ta shi yafi banda sallar isha'i ita a jinkirta ta akai ta can shi yafi fa'ida ta gaba a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kin ayi barci kafin sallar isha'i wannan kuma dan kada mutun ya je ya rasa sallar jama'a ko kuma mutun ya abkar da ita a cikin lokacin da ba shi ya dace ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karhanta yin barci kafin ita sallar isha'i ina ta gani ko kuma mawa suka ce ko da mutun akwai wanda zai tada ka to zaka tashi na cikin kasala ba zaka yi ta da karkashi karshashi ba menan gara kai ta tukun ka kwanta fa'ida ta biyar karhancin yin hira bayan sallar isha'i wannan kuma saboda kadda mutun yayi barci game da qiyamul layli kenan game da sallar qiyamul layli kaga wato in ka tsawaita daren yayi tsawo to ba za ka samu ba wannan to amma daga isha'i tana yi kace abinci yan bukata ka kwanta to wannan zai baka dama ka tashi kai qiyamul layli wannan suka ce kuma a'a yana kin hira bayan sallar isha'i kasancewar yin hira bayan sallar isha'in yakan iya kaiwa zuwa ga mutun ya rasa sallar asuba a cikin jama'a ina ta gani to malai ce wannan kuma baya nuna karhancin idan akwai bukata ta muzakara ta ilimi mai amfani ko kuma shagaltuwa da wani abu wanda akwai maslahar musulmi a ciki to wannan hadisin baya shiga cikin wannan baban kamar wa'azi da za a yi bayan sallar isha'i zuwa ƙarfe 10:12 wannan baya shiga ciki ko kuma wani mutum da za a yi na maslahar musulmi bayan sallar isha'i wannan baya shiga ciki ina ta fahimta kuma a cikin hadisin kaga wajen sallar isha yace allati tad'una hal atma ko wanda kuke kiranta sallar asama wannan malamai suka ce dalili ne akan karhancin a rika kiran sallar isha'i da asama makruhi ne saboda hadisi yazo a cikin sahihu muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaghlibannakumul a'rab an ismi salatikum kadda ku yarda larabawan kauye surinjaye ku akan sunan sallarku fa innaha fi kitabillahi al-isha a cikin littafin Allah Allah isha'i ya kiraye ta ba ya ce ba lokacin shiga ya ce min ba'di salatil isha'i to Allah ya kiraye ta sallar isha'i su kuma larabawan kauye suke atama to kadda ku yarda surinjaye ku sunanta isha'i ne ba atama ba wa kana ibn umar يغضب من هذه التسمية عبد الله بن عمر يكسنچه يانا فشي idan aka kirai sallar isha'i da atama baya su fushi ma yake ina wata gane to amma kuma akwai wadansu dalilai da suka zo wadanda suke nuna halaccin a kirayeta da atama dan haka kenan kin cewa a kirayeta da atama wannan lilkaraha ne domin yazo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim daga hadisin abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma fil atamati wal fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san abin da yake cikin sallar isha'i da sallar asba ka gane ya kira ta atama ko kuma hadisi ne ingantacce to ma'ana cewa kadda a kirayeta da ataman wannan makruhi ne amma dai abin da yake a kirayeta a sallah sallah ma'ana sunanta sallar isha'i kuma hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana afkar da ita wannan sallah ta asba yana a wannan hadisin ana nuna mana manzo yana yin sallar asba ne a ghalas idan aka ce ghalas kuma shine cakuluwan duhun dare da sahiyan asba saboda cikin hadisin mai ruwaya ya ce wato mutum baya manzo sallallahu alaihi wasallam yana kare sallar mutum yakan iya gane wanda yake kusan shi to wanda yake nisa kenan kaga baya gane shi kuma tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar aya daga 60 zuwa 100 kina ga wannan yana nuna maka cewa kenan yana yin ta a farkon lokacin sa a cikin hadisin akwai falalan tsawaita karatu a sallar asuba ko tunda aka yi wajen aya 100 aya 60 70 kina ne daga 60 zuwa 100 kaga za a yi 60 70 75 80 100 haka dai to ne na falalar tsawaita sallar asuba a cikin hadisin kuma yana nuna cewa ya kamata ga duk mutumin da aka tambaye shi game da ilimi bai sani ba to kada ya ji kunya na cewa ban sani ba ina ta gani saboda shi kaga wannan mai bada labari shi sayyar mai bada labarin da yazo game da sallar magriba da ya manta mi ya fada yace na mance mi ya fada game da mi game da magriba to haka mutum kada ya fada abinda bai sani ba musamman mutum mai fatawa mutum yayi fatawa akan jahilci wannan alqawlu ala llahi ne bila ilm shi kuma wannan haramun ne Allah ce wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun farko ya ce inna ma harrama alaykumul fawahisha ko wal inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ismu wal baghya bighayri al haqqi وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سبحانه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون to cikin Allah ya ce ubangiji na ya haramta daga karshe sai ya ce daga cikin abin da Allah ya haramta ku fada game da Allah abin da ba ku da ilimi akan shi saboda abin da aka maka fatawa a harkan addini to kana wakiltar Allah ne subhanahu wataala duk abin da ka fada kenan Allah ne ya yarda da shi kuma shi ya ce haka nan din kaga wannan akwai hadari abin da ba ka da ilimi akan shi ko kuma tasarru'i gaugawa baka yi tasabbuti ba akan mas'ala baka tabbata ba haƙiƙanin hukuncin kawai sai ka faɗa kamar yadda yawa daga cikin mutanen mu mutum ba malami bane ma ka wani lokaci malamin za a tambaya wani ɗalibi a cikin majalisin kawai sai ci kaza ne kaga wannan ai akwai ganganci naka ta abin da baka sani ba shi ma ilimi ne shi ma yake cewa mutun ya tawakkufi akan abin da bai sani ba wannan baya rage darajar shi wannan malam bal ma wannan yana daukaka darajar shi ne yana kare girman shi domin kaga akwai tsantseni a tare da shi akan me kiyaye dokoki da fadin kuma abin da yake shi ne wato gaskiya waɗannan su ne a fa'idon da suke cikin wannan hadisi sai malam ya rihi daga wata fa'ida babba yake cewa idan ya kasance yin hira bayan sallar isha'i makruhi ne ga wanda fa zai yi hiran ta halak mutumin da zai zo zai yi hira na halak mutum ya cika dare wanda babu haƙin Allah babu haƙin kowa a ciki wannan shine makruhi to malai ce ina ga mutumin da zai raye dare da sauraron waƙe-waƙe ya cika dare saboda karanta waɗansu jaridu ko waɗansu ruwayoyi ko waɗansu filmumuka waɗanda suke cike da saban Allah da zinihi hira wani Allah da annabi ayi kawai haka a zamanin makruhi ne to ina ko wanda zai zo ya rika irin waɗannan abubuwan ko mutum ya rika waɗansu wasanni waɗanda suke masu ɗaukan hankali masu katangance mutum game da ambaton Allah suka tangance ka game da sallah irin waɗannan mutanen zaka same su abun bakin ciki kayan takeici suna cikin wannan halin za a yi ta kallon film za a yi ta sauraron kaza ƙarhe ɗaya ƙarhe biyu ƙarhe uku sai a kashe kowa ya je kwanta daidai lokacin da rahamar Allah take sabka kaga wannan kamsu ayi tabbas waɗannan su ne haramtattu kenan kuna walke kuna waɗannan shashancin sai lokacin da rahamar Allah take saukowa ko kuma lokacin za ku koma kuma ku je ku shiga cikin bargo kuma haka ba za a yi sallar asuba a lokaci ba ba za a yi ta cikin jama'a ba wani ba ma abin da zai tada shi sai in a wajen hira rana ta bige shi zai tashi wani kuma sai hargowa da dimi na mutane ana ta kaya kayatu wannan zai tada shi to haka ne ya kai kololuwa wajen shakawa da kuma tsiyata irin waɗannan mutanen malai ce mutane ne wanda da gaske shedan ya yi wasa da su ya kange su game da abin da zai amfanar da su zuwa ga abin da zai cutar da su waɗannan ana jiye musu tsoro kada su kasance daga cikin mimman nasawullah fa ansahum anfusahum kada kasance daga cikin wanda mimman nasullah daga cikin waɗanda suka manta da Allah kaga fa ansahum anfusahum Allah ya mantar da su kawunansu kuma fa daraba alaihim hijabal ghafara Allah ta'ala ya buga musu katanga na gafala da rabkana kaga wannan su ne tsantsan rabkanannu a lokacin da ya kamata ce kun yi barci ba ku yi ba lokacin da ya ku tashi ku gana da Allah kuma kun je kun kwanta kaga waɗannan Allah yakan iya sa musu hijabi ya katangance su su dawwama cikin rabkana fala yatadhakkaruna illa hina la tanfa'uhum adh-dhikra ba za su tuna ba su falka sai lokacin da tunawan da falkawan baya amfanar da su na haka ne wannan hadisin yana nuna cewa in dai abu ba shi da fa'ida musamman bayan in dai ba wani ilimi bane mai amfani ko ba wani abu ne wanda zai amfanar da al'umma to gaskiya zama bayan sallar isha'i makruhi ne ko da ko muna yi ba a so ba bai daidai ba ko musamman in ya hadu da ba mutum ba zai yi qiyamul layli ba ba za ka yi sallar asuba ba a jami'i ba za ka yi a lokaci ba to na mun kaga zai haramta ba Allah ya datar da mu. Na'am. 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 Yawa a can mun yi bayani wato abinda da hadisi na farko da malam ya bude wannan babi da shi ko wannan littafi da shi shine cewa wato yana daga cikin mafi aikin da Allah ta'ala ya fi san shi sallah a lokacinta. To hadisan gabaki daya suna nuna mana cewa nan sallallahu alaihi wasallama yana sallatan salloli a farkon lokacin su. To sai istisna'in salloli guda biyu shi wanda malayin keke wannan salloli guda biyu, sallar azhar wannan yin sallar a lokacin, wani hadisi ya zo ya yi istisna'i ko ya kayyade wani lokaci ba tsawon shekara bane. Hansala ta idza shtadda al-harru fa abridu bi salah. To ita sallar azhar idan ana cikin tsananin zafin rana to a sanya yata. Ina ga mun yi bayani mai tsawon can sati wanda ya wuce ko muka ce sanyayawa ya danganta. Idan aka ce a sanya yata muka ce mafi yawan malamai suna ganin cewa a tura lokacinta ya tafi gaba. Yanzu ana misali tana shiga karfe 12 da rabi ma misali dan da 20 da wani take shiga. To in tana shiga karfe 12 da rabi to idan aka ce a sanya yata a kai ta karfe 2 ko 2 da rabi. Ina wata gane. To ne a wancan karatu na ce to ai kuma a haka in dai ana so a tabbatar da sanyin 12 da rabi ya fi san ranar ba ta kai zafin karfe 2 da rabi ba. Nace wallahu a'lam. Fahimta ce kenan mutum yakan iya ka sallace ta a farkon lokacin ka jefi mi tsuntsu biyu da dutse da. Kaga kayi ibradin kuma kayi ta a farkon lokaci. To amma idan ya kai wannan lokacin da ta yi zahin sosai to ana iya tura ta a kai ta. Kenan wannan shine istisna'i. Haka ne ita ma sallar isha'i. Su ne su biyu ne aka keɓance. Ita isha'i yinta a can ƙarshen da muka faɗa kamar da hadisin ya faɗa kenan ya fi falala in dai babu mashakka babu takurawa. Na gani shine tambaye ko? Hayawa na biyu sallar asuba. Sallar asuba mun ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'ana ku ashiru ku yi sallar asuba a cikin haske. Da kuma wannan hadisin da yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare sallar asuba mutum yana gane na kusan shi. Hadisin Aisha ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana gane sallah baka ga mata su fita su tai ba a gane su. Wannan bi malamai suka ce babu cin karo a ciki. Idan aka ce kana gane na kusan ka ko shi wannan hadisi ne kana gane na kusan ka to kuma ai in dai haka kana gane na kusan ka ana cewa kana gane baka to kana gane shi to wanda yake nisa da kai fa baka gane shi saboda su ma matan sun yi nisa ne da a ce a nan kin mutum yake za a gane ta. Shine malamai suka ce a ciki babu cin karo. Ina wata gane yawa ina ga wannan nukuta ce ko yawa kenan wanda yake kusan ka kakan iya gane shi amma wanda yake nisa da kai ba za ka gane shi ba. نعم سي الحديث الثامن والأربعون حديثي نا أربعين دتكوس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غاب الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وانا حديثي إمام مسلم يفتر دشي kenan hadisi ruwaya ta farko Bukhari da Muslim na biyu Muslim na uku ma Muslim a wannan hadisi na Ali ibn Abi Talib ya dala tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama qala yawmal khandaq ya fada ayinin khandaq kenan gazwatul khandaq kenan malace al khandaq ukhududun hafarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu mana wani rami ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tona da shi da sahabban shi a hada bishmalil madina al munawwara min al harrati sharqiyya ila al harrati al gharbiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina bangaren a arewacin Madina domin da yamma da gabas duka duwatsu ne nan yana da wahala makiyasu su hayo domin shi a yakin Khandaq yaki ne wanda aka mani sallallahu alaihi wasallam da musulmai taron dangi da Yahudawa da Qurayshawa da duk wani makiyin musulunci aka hadu domin amanin a zuwa gama da Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ma ke kiran yakin a wata a wani fada sai a ce ghazwatul ahzab kenan yakin kungiyoyi kallo zuwa ga kungiyoyin da suka hadu domin mi ya kanin sallallahu alaihi wasallam kuma lokaci sai a ce mishi ghazwatul khandaq kallo zuwa ga ramin da aka yi kina wata fahimta to rami ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arewacin Madina daga wani dutse zuwa ga wani dutse aka yi rami babba ta yanda nan kadai suke da dama su shigo Madina to sai aka yi rami mai tsawo kuma mai fadi wanda doki ma bai iya tsallaka shi kuma aka zo aka tsaya duk wanda ya kokari zai shigo sai a halbe shi to a wannan ne mana kenan haisu kanat jumu'ul adu tuhasiruhu sanata 5 min al-hijra ta yadda makiya suka zo suka sama ne sallallahu alaihi wasallam ambargo suka kewaye shi a shekara ta 5 bayan hijira to a wannan ramin wajen gina wannan ramin a wannan yakin na Ahzab ko na Khandaq shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shagaltu game da sallar al'asar wannan aiki ya dauke musu hankali basi ba to shine bayan shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara Allah ya cika gidaddajinsu da kabarbaransu Allah ya cika kabarbaransu da gidaddajinsu da wuta kama shagaluna anis salatil wusta kamar yadda suka shagaltar da mu da as-salatul wusta idan aka ce al-wusta muannas ne na awsat idan aka ce awsat wa awsatu shay shine khiyaru mana zababban abu shi ne ake kiran shi awsat kina wata gane muannas kin shi ta macen shi sai a ce wusta za mana abu wanda yake zababbe mafifici kina wata gane kenan sun shagaltar da mu ga sallar mu mafificiya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ce kamar haka muka sanya ku al'umma mafificiya zababbiya wadda take tafi sauran al'ummu to anan kalmar al-wusta mana shagaluna anis salati al-wusta sun shagaltar da mu game da sallah mafificiya mafi fadala hatta ghabati shamsu hal rana ta fada wa fi lafzin awani wata wani lafazi li muslim ga muslim manzo yake cewa shagaluna anis salati alwusta sun shagaltar da mu game da sallar mu mafi ficiya sai ya ce mi a salati alasr sallar alasr thumma sallaha bayna almaghrib wal isha sana annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallace ta ita wannan sallah ta tala asr tsakankarin magriba da isha walahu daga gare shi shi imamu muslim an abdullahi bin mas'ud hadisi abdullahi dan mas'ud kale yake cewa habasal mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun katangance Annabi sallallahu alaihi wasallam ani salati game da sallah sun kasance sababi ne mana na rashin samun yin sallar shi hatta marrat ash-shamsu har lokacin da rana ta yi jajjawur wannan bawu inda take in za ta fada awisfarrat ko kuma ta yi masara kagan ta yi wannan jan kagan ta je fada masara zaka kalle ta ma komai baka ji to na lokaci kadan sai ta fada kaga wato yanda za a hada wadannan kaga can Ali bin Abi Talib ya ce hatta ghabati shamsu ko hadisin Ali bin Abi Talib wanda ya gabata hadisin Abdullah dan Masud yake cewa har lokacin da rana ta yi jajjawur ko ta yi masara a yanda za a hada su kuma malami suka faɗa cewa abin haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam bai farga ba sai da rana ta zo gab za ta fada to amma ba a sallaci la'asar kin ba kuma he bayan sallar mi tsakanin magarba da isha saboda mi saboda kahin a shirya ayi arwala ayi waye tuni ranar ta fada ina ta gane fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shagaluna anis salatil wusta sun shagalce mu game da sallar mu mafificiya madaukakiya mai falala salatil asri ita ce sallar asr yace mala Allahu ajwafahum Allah ya cika tukunan su wa quburahum da kaburbaran su naran da wuta au wannan shakka ce ta shi marwaci Abdullah bin Mas'ud yace manzo sallallahu alaihi wasallam tayi ajwafahum koko tayi hasha hashallahu ajwafahum kenan mala yace ko hasha yace domin ta kalmar mala da hasha a larabci duka ma'anar su ne din kace hashal mala Allahu ajwafahum Allah ya cika cukunan su hashallahu ajwafahum Allah ya cika cukunan su duma nan da yace an gane ko wa quburahum da kaburbaran su a rana naran Allah ya cika wuta a ciki malamai sun yi sabani game da wace sallah ce salatul wusta sallah mafificiya wanda Allah ta'ala yayi kwadaitar game da himmantuwa da ita da kiyaye ta Allah yace hafizu ala salawati was salatil wusta Allah yace ku himmantu ku kiyaye salloli sai yace kuma da sallah mafificiya to wacce ce wannan mafificiyar kaga siyakin ma yana nuna fifikonta idan aka hafizu ala salawati ku kiyaye salloli kaga dukkan salloli sun shiga ciki sai aka ce kuma was salatil wusta da sallah mafificiya to a kebance abu zikirul khas ba'da al'am a ambace abu a kebance bayan an ambace su a dunkule wannan nuna fifiko to an samu kauli Imam Shaukani ya ambace kaulilluka da dama wajen 17 wadansu ma sun ambace kauli 20 wanne ce kaza ce wanne ce kaza ce malai ce mafi yawan kaulilukan dukan su dalilin da ka suna da rauni wanda hadisai ingatattu suke nunawa wanda kuma jumhurin malamai jumhurin salaf da khalaf suka tayi malamai na da da ne yanzu sun tayi akan cewa annal murad biha salatul asr abinda ake nufi da salatul wusta sallama mafificiya ita ce sallar la'asar ina ta gane saboda mi hadisan da suka gabata kowanne manzo sai ya ce salatul wusta sai ya ce mi sai ya ce salatul asr kaga wannan nassi ne na cewa salatul wusta wacce ce ita ce a sallar la'asar daga sauran kaulukan duka suna da rauni sai abinda za a fa'idantu da shi a cikin wannan hadisi abu na farko abinda ake nihi da salatul wusta babu shakka ana nihin ita ce sallar la'asar saboda hadisin da yazo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Aliyu Ali ibn Abi Talib yake cewa kunna narahal fajr lokacin da wannan ayat ta zo ta ce ku kiyaye salloli da sallah ta tsakiya Ali yace muna zaton cewa sallar asuba ce saboda ita ma falalarta da sauransu hatta sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yawmal ahzab Ali yace har sai lokacin da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fada a yakin ahzab shagaluna anis salatil wusta sai yace salatil asr yace daga nan na fahimci cewa ashe ba asuba bace wata sallah ce sallar la'asar ce ibn asir yake fada cewa summiyati salatul wusta li'annaha afdalus sala ita wannan sallah an kiraye ta wusta ma dan domin ita ce mafificiyar sallah wa a'zamuha ajran kuma ita tafi girman lada an gane ko dan haka ne wato aka kebance ta da ambato cikin umarni game da kiyaye salloli aka ce da ita wannan nuna girman ladanta da kuma falalarta a cikin hadisin akwai halaccin jinkirta sallah game da lokacinta idan mutum ya kasa samun daman ita sallatan wannan sallar ina fatan gane mana wani yanayi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka shiga aikin gina wannan khandak din ya dauki hankalin su suka shagaltu game da ita wannan sallah to kuma a wannan lokaci ba a shar'anta ba sallah ta tayaki salatul khawf bayan shi ne aka shar'anta salatul khawf sai da ana iya wasu su je su wadansu kuma suna a waɗannan ayyuka fa'ida ta gaba shine cewa duk mutumin da ya rabkana game da wata sallah daga cikin salloli game da lokacinta to zai sallace ta ne kawai lokacin da ya tuna manzo ya ce man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha ko kamar qala sallallahu alaihi wasallam dan waɗannan uzurin su biyu ne suke baka daman ka jinkirta sallah game da lokacin ta manzo ce duk mutumin da yayi barci game da wata sallah barci ne kai ka gane baka ta hukumi da kanka ko to idan ka tashi lokacin wata sallah ya fita shikenan kawai lokacin da ka tashi iya rawa kawai sallah ta ta kawai lokacin ta ne shine falyusalliha idza zakara ko kuma ka manta dan adam ba a raba shi da mantuwa sai kan iya shagalta to lokacin da ka tuna lokacin ta ne kawai sai kai a cikin wannan hadisi malai ce akwai jawazu du'a'i ala zalimi bi qadari a zulmihi hadisi yana nuna halaccin yin addu'a ga azzalimi gurgudan zalimcin shi li'annahu qisasun domin wannan qisasi ne mutum ya zalimce ka ka ce Allah ya isa Allah ya rama mini babu laifi ka mishi addu'a Allah ya kama ka abinda ka mini Allah ya maka babu laifi ina ta gane kana sallallahu alaihi wasallam anan wato yayi addu'a mumuna akan waɗannan mutanen waɗannan mushrikan da suka zamanto sababi ne nami har suka rasa sallar la'asar a lokacin da kaga sun zalimce su wanda ce Allah ya cika kaburburanku da kirazanku da cikkunanku da gidajenku da wuta sakamakon kun kasance sababi ne na shagaltar da mu game da wannan sallah kuma fa'ida ta karshe a cikin wannan hadisi shine dalili akan da wani wata matsala ce wanda aka samu sabani a wajen malamai shin akan iya rawaitar hadisi da ma'ana ko ba a iya ba to malai ke ta wannan hadisin a cikin shi akwai dalili akan rashin halaccin mutum ya rawaice hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da ma'ana kawai ka san larabci sai ka jero da larabcin kuma a tabbatar a ce hadisi ne amma idan kana bada ma'anan hadisin ne wadansu sun ce babu laifi ka faɗi hakikanin ma'anan ko da wadansu lafuzza ne amma kace da ƙarshe kace kamar qala sallallahu alaihi wasallam to amma dai malai ce wannan hadisi yana nuna rashin halaccin yin ruwaya da ma'ana babu makawa mutum ya zo da nassi kaga Abdullahi dan Mas'ud da ya taraddudi manzo mala'a yace ko hasha yace taraddudi yake to bai takaita ba akan ɗaya daga cikin mi kalmomin guda biyu duk da cewa ma'anar su ɗaya ne in kace hasha kace mala'a duka cikawa ne to amma ya mance hasha kace ko mala'a yace sai ya kawo duka biyu ina ta fahimta da haka waɗannan su ne fa'idodi a cikin wannan hadisin kuma anan zamu dakata insha Allah muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am yawa na'am shi anan ana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai salasu sa'at kenan dan uwana tambaya ne cewa idan mutun ya tashi ya makara sallar asuba yana tashi sai lokacin da rana za ta fito shi kuma ya falka kuma akwai hadisin da ya hana yin sallah yayin da rana za ta fito sai ta dan daga to ya zai yi Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta cewa ya hana yin salloli a lokuta guda uku lokacin da rana zai bau za ta hutuwa sai ta daddaga da rana ta zo tsakiyar sama sai ta karkata da yayin da rana ta zo za ta fada ta yi wannan jan to baya halitta kai sallah sai ta fada wato wannan malamai suka ce ana nihin salloli na nafila sallah ta nafila amma ita sallah ta farilla ba ta da ni wakati na nahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin da muka faɗa cewa man nama an salatin aw nasiya hako sai ya ce falyusalliha idza zakara kenan lokacin da ka tuna shine lokacin yinta rana za ta huto ne tsakiyar sama ne za ta fada ne in dai sallah ce ta farilla kaman ce baka yi ba kuma yanzu ka tuna to babu zancen nahi a wajenka ina wata gani wallahi ta'ala ala wa ala na'am wani wannan na'am lokacin yake ne mallaka sai bancin sun tuna sai sai ga manzon sallama kenan sai ga girman irin sallar lasarin sun manta ta a lokacin ne sai addu'a kina ta gani kenan lokacin yayin addu'a cewa Allah ta'ala ya hada su da waɗannan mugayen abubuwa na ka mana fata mun nauka faɗa dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka yi kusuri Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la